wabarakatuhu. Yau muna ranar Lahadi, shi daga watan Ramadan, shekara ta 1442, bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matsaloli ne da 18 ga watan hudu, shekara ta 2020. Za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya, zawiya ta Saliyu Mota Malami da ke nan Dundubawa, Kaduna. Muna cikin surat Zumar, za mu tashi aya ta 75. Malam Sani Musa Malami shi zai ja baki, shi Abdul Abdullahi Marana shi ne zai mana fassara. Akramakumullah, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة هافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة هافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يجزي يا رسول الله ko kuma ya kai mai karatu wataral mala'ikata ranar lahira din nan lokacin da ɗan aljanna za a raka su su tafi aljanna, su kuma ɗan wuta a kura su su tafi wuta. To a wannan rana za ka ga mala'iku hafina min haulil arshi sun kewaye gefen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tsarkake ubangiji daga barin dukkan abin da bai dace da shi ba, wato suna wa Allah tasbihi suna tsarkake shi daga barin cewa ba shi da ɗa bai haifa ba, ma'ana kuma ba a haife shi ba, sannan su mala'iku ba ƴaƴa bane na Allah, sannan kuma Allah shi ne abin bauta shi shi kadai, ma'ana suna tsarkake Allah. Duk sanda mutum ya yi irin wannan tasbihi, ma'ana kamar ya ce ne dukkan abin da bai dace da Allah ba, wanda shi mai tasbihin ya sani da wanda bai sani ba, to ya kore shi daga Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, kuma alhalin suna cakuɗe da godewa ubangijinsu, wasu suna tsarkake ubangiji kuma suna gode masa ta hanyar cewa alhamdulillah. wa qudiya bainahum bil haqqi ubangiji yace kuma an yi hukunci a tsakaninsu da adalci. Alhaqu anan adalci, wato za a yi hukunci tsakanin halitta bil haqqi da adalci, za a yi wa halitta hukunci akan adalci. Yan wuta su tafi wuta ba zaluntarsu aka yi ba, an aiko musu manzo a duniya ba su bi ba. Yan aljanna su tafi gidan aljanna saboda sun yi biyayya ga Allah, falalarsa ta sa yanzu za su tafi gidan aljanna. Saboda haka wannan hukunci da adalci ne, bil haqqi da adalci, wato kowa an ba shi abin da ya cancance shi. Dama adalci shi ne ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. Abu na biyu kuma na adalci shine aje abu a wurinsa, ma'ana wanda ya dace a sa shi a guri ba tare da lura da wani abu ba. To nan haƙƙin ƴan aljanna su tafi aljanna da falalar Ubangiji sai hukunci su tafi. Adalci ga ƴan wuta shine abinda su suka jawa kansu a basu. Saboda haka an yi adalci, za a yi hukunci tsakanin halitta wato da adalci. Wakila kuma an ce, wato shi Ubangiji yana faɗa a siga ta an riga an yi ko an riga an faɗa, saboda shi a wurin shi komai an riga an yi. Wakila kuma sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin dukkan halitta. Al'alam huwa kullu ma siwallah. Abinda ake cewa alam shine dukkan abinda ba Allah ba. Shugaban alam wato shine manzo Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. To wannan godiya ƴan aljanna ne za su yi ta, su ƙara godewa Allah saboda ya cika alƙawarin da ya yi cewa duk wanda ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai to zai ba shi aljannarsa. Gashi ko sun yi imani sun yi aiki na ƙwarai, ya cika alƙawari, to daka sai su gode wa Allah. To sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin. Ayar tana nuna mana mahimmancin tasbihi. Kawo tasbihi a nan ya shigar da askaru gaba ɗaya, domin duk sanda mutum ya ce subhanallah to ya faɗi Allah, ya faɗi sunan Allah, ma'ana harshen shi ya faɗi Allah, ya yi zikiri kenan. Sannan kuma mun ji an ce hafina min haulil arshi, sun kewaye al'arshi. Ashe a yi zikiri a kewaye wani abu ba laifi ba ne? A yi zikiri a kewaye wani abu, to wannan abin da aka kewaye ashe ba shi ake bautawa ba. Ana lura ne me ake faɗa. Ga mala'iku nan sun kewaye al'arshi, me suke faɗa? Allah ko? Ashe in wasu sun kewaye kyalle aka ce suna boten kyalle, to nan mala'iku na boten me kenan? Al'arshi. Saboda haka abin da ake lura da shi me mutum yake faɗa. Idan mutum ya kewaye wani abu sai yana faɗin wata daga cikin halittar Allah, to wannan abin yake bautawa. Amma in ka ji Allah yake faɗa, to saboda haka wannan abin da ya kewaye ba shi yake bautawa ba, abin da yake fitowa daga bakin shi to wannan abin yake bautawa. Saboda haka kewaye abu zan maimaita ba yana nuna bautar abin ba ne. Don misali a ɗariƙar mu ta Tijjaniya, in za a yi wazifa a sa ƙyalle, in za a yi zikirin Juma'a a sa ƙyalle, ba dole ba ne, abu ne da ake so a ɗariƙar. Idan da mutane za su zauna su yi wazifa ba a sa ƙyalle ba, su yi zikirin Juma'a ba a sa ƙyalle ba, babu abin da ya shafi wazifa, babu abin da ya shafi zikirin Juma'a. Ma'ana zikirin Juma'a ya yi, wazifa ta yi, saboda ba ƙyallen ake wa ba. To inda kyallan ake wa, in aka zauna aka yi wazifa ba kyalle, to tunda wanda ake bauta bai wurin ta yi, ba shi ake abin nan ba. Kuma idan ana wazifar ko ana zikirin Juma'a, zo ka ɗauke kyallan ka ga za a daina? Na fata gane, saboda ba shi ake wa ba. Ana yi ne domin guri ya zamana ya yi kyau, sannan duk wanda kuma yake ko daga nesa ko ya zo zai wuce ya san cewa fa yanzu waɗannan bayan Allah sun shagalci da ambatar Allah ne. Kar ya kawo wasa ko ya zo ya ce zai ƙetara haka. Sannan ga Ka'aba, idan mutane suna tawafi me suke kewayawa? Ka'aba. Za ka ji askarai iri-iri, wani na karatun Ƙur'ani, wani na addu'a, wani na tasbihi, wani na tahmidi, wani na takabiri. Dalla wannan ɗakin Ka'aban da ake kewayewa shi ake bautawa? In mutum yana tawafi kaji yana ambatan ma Ka'aba? Bai, saboda ba ita ce muradin ba. To wannan abu ne mai kyau, wato mutane su shiga hanyar da za su ringa ambatar Allah. Kaji mala'iku ma a lahira fa gashi za ka gansu, sai dai mutum ba ɗan aljanna ba ne. Za ka ga mala'iku sun kewaye al'arshi, ba kuma a wannan lokaci ba suna yi ne don ibada ba, domin an riga an gama ibada, suna yi ne don mene? Jin daɗi. Wato nan ita ce aljannar tasu, su ba za a shigar da su aljanna ba. Wannan tasbihin yadda kake jin daɗi in ka shiga aljanna, to haka suke jin daɗin wannan tasbihin. Da za a ce to a yi canji ku shiga aljanna ku daina tasbih, ba za su yadda ba, saboda suna jin daɗi kamar yadda ɗan aljanna ke jin daɗin aljanna. Shi Ubangiji fa'alul lima yuridun, so da haka wannan tasbihi ne a nan, ba na ibada ba, na jin daɗi ne da su mala'ikun suke yi. Sannan kuma hukunci da adalci. Tsarin mulkin Najeriya 1999 kamar yadda aka gyara sashe 38 ƙaramin sashe na ɗaya, ya ba dukkan ɗan Najeriya dama ya yi addinin da ya ga dama. Da haka ne idan ɗalibi yana wata jami'a, ko yana kwalejin kimiyya da fasaha, ko yana kwalejin horar da malamai, ko yana wata makaranta dai, in akwai masallaci na jami'ar, to tsarin mulki ya ba shi dama ya shimfiɗa ƙyalle ya yi wazifa a ciki, domin shi ɗan Najeriya ne, kuma masallacin na jami'a ne. In a kwalejin kimiyya da fasaha ne, masallacin na kwalejin kimiyya da fasaha ne, ma'ana dukkan ɗalibin makarantar yana da dama ya yi ibada a masallacin yadda ya fahimta, ba yadda waninsa ya fahimta ba. Idan mutum ya zo ya zauna zai yi wazifa, ko za su yi wazifa, kai ɗalibi ne a jami'ar, ba ruwanka da wazifa, ko za a yi zikirin juma'a, ba ruwanka da zikirin juma'a. To inda waɗannan masu wazifa ko masu zikirin juma'a za su yi laifi, shi ne su jawo ka da ƙarfin tsiya su ce zauna sai an yi da kai, to sun yi laifi kenan. To tunda su ba su jawo ka sun ce dole ka zo a yi da kai ba, kai kuma kakka ja suka ce dole ba za ku yi ba. Duk wanda ya wannan ya sabawa Allah, kuma ya sabawa dokar Najeriya. So da haka muna kira ga shugabannin jami'o'i da shugabannin kwalejojin kimiyya da fasaha da shugabannin manyan makarantu na gaba da sakandare a ƙasar nan, su sa ido, su ji tsoron Allah, su kiyaye haƙƙin mutanen ɗalibai waɗanda suka ce su suna so su yi zikiri a cikin masallacin makaranta. Domin masallacin na kowa da kowa ne, na ɗalibi ne, in baƙi ne, misali ba ɗalibai ba ne, suna wani ƙauye ne ko wata unguwa wacce take makwabtaka da jami'a, sai suka ce ka ku zo mu shiga masallacin jami'a mu yi wazifa, ko ku zo mu shiga masallacin juma'a mu yi zikirin juma'a, to wannan hukumar makaranta tana da dama ta ce ba a yadda ba, domin wannan masallaci na ɗalibai ne. Amma in mutum ɗalibi ne, to yana da dama, idan wani ɗalibin shi ba zai yi wazifa ba, ba zai yi zikirin juma'a ba, to wannan yana da dama shi ma kai yayi. To yadda wanda yake da damar kai yayi kar yayi, to wanda yace zai yi shi kuma yana da dama, haƙƙi ne a bashi dama yayi. Wannan shi ne adalci, a ji tsoron Allah. Annabi ya faɗi cewa an gina masallaci saboda mene? Saboda sallah da zikiri. Haka ma'aiki ya faɗa, ba wai an gina masallaci don abu ɗaya kawai ba, don sallah. A'a, an gina masallaci saboda zikiri da sallah. So in kai ka zaɓi masallacinka kawai sai dai a yi sallah, shi kenan. Wani shi ya zaɓi ya bi umarnin annabin duka, ya yi sallah ya zikiri a ciki, mai laifin shi? So da haka don Allah a kiyaye, a yi adalci, a yi adalci. Na'am.
Suratul Mu'min makkiyatun wa hiya 84 aya. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
سورة المؤمن سورة غافر وتولن سورة تنادى سنة فتتوب دابيو أنا كرنت دا سورة المؤمن واتو سورة المؤمني سبدا أتكين تا أقوي مغانر مؤمن آل فرعون واندى غامج إن شاء الله. Sannan ana kiranta suratul ghafir, wato surar mai gafarta zunubi. saboda a cikinta akwai ambaton gafirin zambi. Wannan sura makkiya ce, mana an saukar da ita kafin ai hijira. Duk sanda kaji an ce sura makkiya, wato ta Makka, ba wai ana nufin a Makka ta sauka ba, ko a Makka ta sauka ko a wani wuri ta sauka. Abinda ake lura da shi shine zamanin saukata. Duk surar da ta sauka ko duk ayar da ta sauka, misali kafin ayi hijira, ko da a Madina ta sauka, to makkiya ce. Sannan bayan hijira, duk surar da ta sauka madaniya ce, ko da a Makka ta sauka, ana kiranta madaniya. Saboda haka ana lura ne da lokacin sauka, ba wurin sauka ba, wajen ba sura sunan makkiya ko madaniya. Duk inda ka ji sura makkiya, ko kuma an ware an ce ita wannan sura gaba ɗayanta makkiya ce, amma aya kaza madaniya ce, to ana nufin wannan aya ta sauka ne bayan hijira. Duk suro zan maimaita, duk surorin da suka sauka kafin hijira ana kiran su da makkiya, duk surorin da suka sauka bayan hijira ko a ina suka sauka ana kiran su ne da madaniya. To wannan sura tana da ita makkiya ce, wato an saukar da ita ne kafin hijira. Sannan ayoyin ta nawa? 85 ko? Tana da ayoyi 85. Tana farawa da haka, Hamim. Domin wannan sura ita ce farkon surorin da ake kira masu Hamim Hamim ɗin nan guda 7. To wannan suratu Ghafir ita ce ta farko, suratul Ahqaf ita ce ta ƙarshe, dama su 7 ne a jere. Wayannan surori masu farawa da Hamim Hamim ɗin nan, masu Hamim a cikin su. Waɗannan harufa guda biyu, Hamim, wato suna na farko dai Allah shine ya fi sanin abin da yake nufi da su. Amma malamai sun yi maganganu a kai tun daga zamanin sahabbai. Misali, Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, wanda annabi ya mai addu'ar Allah ya fahimtar da shi addini kuma ya sanar da shi fassara Alƙur'ani, ya ce waɗannan, wannan Hamim wato shi ne sunan Allah mafi girma ɗin nan, shi ne Ismullahi al'azam. Inji Abdullahi ibn Abbas ya ce Hamim ɗin nan to shi ne Ismullahi al'azam. Sannan kuma Hamim ɗin yana ɗaukan sunan surar ce. Sannan kuma yana ɗaukar a'a ba Ismullahi al'azam ba ne, a'a, amma dai ɗaya ne daga cikin sunayen Allah. Domin sunayen Allah ba wai Asma'illahi al-Husna ɗin nan kawai su ne sunayen Allah ba, a'a, Ubangiji sunayensa ba su da iyaka. Sannan kuma Hamim suna ɗaukar wato sunayen Allah ne, misali Ha'un ɗin yana ɗaukan sunayen Allah waɗanda suke farawa da Ha'un, wato an taƙaita sunan Ubangiji ne. Kamar yadda misali idan sunan mutum a misali Ahmad Ibrahim Aliyu, za ka ji ana kiran shi da AIA ko? A ɗin farko yana ɗaukar Ahmad, A yana ɗaukar Ibrahim, A na biyu yana ɗaukar Aliyu. In jami'a ce BUK, Bayero University Kano, maimakon a faɗi Bayero University Kano sai a ce BUK, Ahmadu Bello University sai a ce ABU. To nan Hamid, Hamid sunan waye? Sunan Allah. Hayyu sunan waye? Sunan Allah. Ko Hannan sunan waye? Al-Hannan sunan Allah. To saboda haka kamar an ce ne Hayyu Hamid, ina fatan gane, duk sunayen Allah waɗanda suke farawa, kamar Hakim Halim waɗanda suke farawa da Ha'un Ha'un Ha'un, to shi ne nan. Wato duk wani sunan Allah wanda yake farawa da ha ƙarami ɗin nan, to ka faɗe shi in ka ce Hamid, in ka ce ha ɗin nan. Sannan Mimun kuma yana ɗaukar duk wani sunan Allah mai farawa da Minjayi, mai farawa da Mimun, kamar Majid, kamar Malik, kamar Mannan. to duk wani sunan ubangiji mai fara da mimu in ka ce mim din nan to ka fade shi wasu suka ce to daga nan ne turawa suka samu irin wannan ne ko a ce Bayero University Kano ko sai a ce BUK kaga ka takaita amfani da miyanka kuma nan da nan kai sauri ka gama me kun ga ce Ahmadu Bello University ke tayi daga ce ABU an san me kake nufi ko masu ma harkar siyasa ne maimakon ka ce People's Redemption Party misali ko ya kai a ce PRP in lokacin Northern Element People's Union NEPU kawai ba za a ce ai ta faɗa Northern Element kaga baka dade kada kawai NEPU to sun kwaikwaya daga irin wannan duk sunayen Allah wanda suke fara da ha'un ga su anan da sunayen Allah waɗanda suke farawa da mimu ga su anan hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim wannan hamim yana iya ɗaukar shine muftada wato farkon magana shine sashen suna to menene sashen bayani tanzilul kitabi minallahil azizil alim wato shine khabar muftada kenan hamim tanzilul kitabi nan kuma tanzil ya zo akan wazanin taf'il masdarin fi'ili na fa'ala yufa'ilu fa'il nazzala yunazzilu nazzil ismul fa'il dinshi akan wazanin mufa'il munazzil ismul maf'ul dinshi akan wazanin mufa'al munazzal to nan yazo da masdari akan wazanin taf'il wato asali abinda ake nufi tanzilul kitabi sassaukar da littafin nan sassaukar da littafin nan ba saukar da littafi ba saukar da littafi ma'ana saukar shi su daya a kawo daga baitul izza a kawo daga lauhi mahfuz a dauko shi daga lauhi mahfuz a kawo baitul izza a sama ta daya shi wannan mazdarin shi inzal ne domin anzala ne inna anzalnahu fi lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin mubaraka to nan tanzil ma'ana almunazzal sai aka kawo masdarin shi wato wanda aka sassaukar ba lokaci guda ba wato sassaukar da littafin nan alqur'ani kenan minallahi daga wurin Allah ne ba wai daga wurin wani bane nan raddi ubangiji yake wa kafirai waɗanda suke wa alqur'ani izgilanci suke wa ma'aiki izgilanci suna cewa wannan littafi da Muhammad yazo da shi ai sihiri ne wannan littafi da Muhammad yazo da shi ai waka ne wannan littafi da Muhammad yazo da shi ai tatsuniya ne wannan littafi da Muhammad yazo ai shi ya kage shi ba Allah ne ya bashi ba wannan littafi da Muhammad yazo da shi ai wani ne yake koya mishi to sai Allah ya ce a wannan littafi ba waka bane wannan littafi ba sihiri bane wannan littafi ba tatsuniya bace wannan littafi ba Muhammadu ne ya kage shi ba wannan littafi ba wani ne ya koya wa Muhammadu ba wannan littafi min Allah daga Allah yake daga Allah tanzil dan me ubangiji yema amfani da tanzil anan wato ana magana ne akan shekaru 22 da wata 4 da kwana 26 alisafin shamsiya da qur'ani yayi yana sauka domin qur'ani ya fara sauka ranan litinin a watan da yanzu ake kira December wato alisafin shamsiya 22 ga watan da a yau ana kiran shi December miladiya 609 aka yi ta saukar da shi in abu ya faru dama ubangiji ya riga san abin zai faru ya riga yi magana akai sai a kawo wannan magana a kawo ma'aiki ko a kawo wannan surar haka ake ta yi in ana so a yi kaza to sai a turo Jibril ya kawo a ce a yi kaza dama ubangiji ya riga ya san cewa lokaci kaza zai ce a yi kaza to sai a kawo haka aka ringa yi har zuwa ranar litinin 18 gotan da ake kira mayu a yau wato mai da turanci na miladiya 632 wato ranar ta yi daidai da annabi ya rage kwana 21 sati 3 daidai ya tafi gidan rahama domin lissafin shamsiya maiki ya tafi gidan rahama ne ranar 8 ga watan yuni June kenan miladiya 632. So da haka ya rage kwana 21 ma'aike tafi gidan rahama ayar karshe ta alqur'ani ta sauka. To kage in ka lissafa daga ranar da qur'anin ya fara sauka ayoyin ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam sune suka sauka ranar litinin 22 ga watan da yanzu ana kiransa da December miladiya 609. Ita kuma wata kuyoman turja una fi ilallah ta cikin suratul baqara har zuwa karshen ta ita ce ta sauka ranar litinin 18 ga watan Mayu miladiya 632. To in ka lissafa zaka samu daga December 22 miladiya 609 zuwa 18 ga watan Mayu miladiya 632 zaka samu shekara 22 da wata 4 da kwana 26. Wannan shine wato lokacin da Qur'ani ya rika sauka daki daki din. To shine nan Allah yake magana. Wato kamar Ubangiji ya ce ne sassaukar da Qur'ani da aka rika yi tun daga ranar Litinin 22 ga watan December miladiya 609 har ya zuwa 18 ga watan Mayu miladiya 632. To duk wannan abu da aka yi minallahi daga Allah ne, ba Muhammadu ne ya kage shi ba. Tanzilul kitabi minallahi. Sannan Allah Ubangiji al-Azizi mabuwayin nan wato wanda ya gagari kowa ya gagari komai babu wani ko wata ko wani abu da ya isa gagara Allah. Wato Ubangiji yana da rinjaye a mulkin sa, babu wani abu da ya gagare shi, babu wani abu da yake so ya faru face sai abin ya faru, babu wani abu da bai so ya faru abin ya faru. Ubangiji ma'ana yana da cikakken iko akan halittar sa da mulkin sa, ya gagari kowa ya gagari komai. To shine ya saukar da wannan littafi. Sannan al-alim mai yawan sani, ba a ce al-alim ba, akwai bambanci tsakanin al-alim akan wazanin fa'il da al-alim akan wazanin fa'il. Wato in ka ji an ce alim wato wanda ya kai matuƙa a wajen sani, ya fi sani sani domin shi ya halicci sani, ya fi ilimi ilimi. To mai yawan sanin nan shine ya saukar da wannan littafi. Hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizul alim. Wato Allah taƙaice yana nuna mana ne cewa mu biyadda da littafin nan, mu bi littafin nan, mu yi wa littafin nan biyayya. Abinda littafin nan ya ce mu yi, mu yi domin Allah ne ya ce a yi kenan, tunda littafin ya zo ne daga Allah. Abinda littafin ya ce mu bari, mu bari domin Allah ne ya ce mu bari, saboda barin ya zo ne daga wurin Allah. Tanzilul kitabi minallahi al-azizul alim. Allah mai yawan sani, wato ya san duk halittarsa, sannan kuma duk halittar mu dauki ma ko da mutane ne. Yau a duniya akwai mutane fiye da biliyan 7 da miliyan 700 da wani abu a duniya a yau. To ko wa'annan kawai dukkansu Allah ya san sunan kowa, dukkansu Allah ya san kowa ranar da aka haife shi, dukkansu Allah ya san abin da yake cikin zuciyoyinsu, dukkansu tun da aka haife su har ya zuwa misali lokacin da za a yi tambayar Allah ya san kalmomi nawa suka faɗa a rayuwarsu, Allah ya san iya adadin abincin da suka ci, adadin ruwan da suka sha, adadin kallon da suka yi, adadin numfashin da suka yi, mana da maganganunsu da ayyukansu da yawansu duk Allah ya sani. Ba ma mutane kawai ba, da dukkan aljanu da dukkan halitta gaba ɗaya, alam gaba ɗaya Allah ya san su. Sannan gaba da nan ma shi yasa al-alim mai yawan sani, mai yawan sani. Sannan aya tana nuna mana kai kokari kai koyi da Ubangiji, kai kokari ma'ana ka zama masani. Ina fatan gane, duk sanda Ubangiji ya kawo wata siffa tashi kaman al-aziz, in kai mai mulki ne kai kokari kar wani abu ya gagare ka, ina fatan gane taya Abu Bakar gagare ka ba a ga kokarin ka sai a ce yayi kokari amma ya gaza in mota ce a ga kayi kokari kana ta kokarin ta tashi ina fatan gane kaga za a tausaya maka amma to wannan mu tafi a bata tashi ba kai ba ga ka sa mu kulli ka murda bata yi ba ina fatan gane to sai an ga kana murdawa wallahi bata tashi sai kaga sun ce dan Allah bari mu taimake shi a tura amma kana zaune ne wannan mutum ta ki tashi kaga kai basu ga kai wani yunkuri ba to in Allah ya baka shugabanci kar ka zauna kamar a banci kace mota ta ki tashi aga kana kokari shi yasa kake ganin mutanen yamman nan haka suke yi su ba musulmi bane Allah bai musu fada ba tunda basu karanta littafin sa ba ko sun karanta ba da su ake ba basu fahimta ba ina fatan gane amma in ana mana fada mu mu'minan sai su kasa kunne suna ji duk da ba da su ake ba su sai su yi aiki da shi kwanaki na fada na ba zan maimaita America aka sace mata mutum daya sunan shi Philip Walton an sace shi matashi ne dan shekara 27 a wani gari da ake kiran shi masallata a kudancin Niger yana kusa da kan iyakar Najeriya da jihar Najeriya da Niger ta bangaren jihar Sokoto an sace wannan matashi ma'ana masu garkuwa da jama'a suka da jama'a suna neman kudin fansa suka dauke shi ranar talata 27 ga watan October na shekarar da ta gabata shekara 2020 ran asabar 31 ga wata 12 dare ta dan gifta kadan America suka taho tun daga America a jirgi wanda bai kara helicopter tun daga can suka yi amfani da ilimi ina fatan gane na zamani na kimiyya da fasaha suka gano inda wayannan suke suka taho da jirgi mara kara suka zo suka sauka a jirgin su suka yi amfani da na'urorin su suka kashe kidnappers guda 6 suka kama kidnapper daya suka dauke Philip Walton kwana 4 kawai yayi mutum daya amma nan kusan wannan ja akwai 20 da nawa na ta hannu wannan a shiru kake yadda ku hakuri saboda haka wato shi yasa kake gani su sun ji ba da su ake ba kwana 4 mutum daya tal suka yi tafiyar fiye da kilomita 6000 suka zo inda sun ga dama za su kashe dukkan wayannan yan bindiga masu garkuwan amma sai suka kashe 6 suka kama daya a hannu sannan suka kama mutumin su ko kwarza ne bai yi ba sai suka tafi da shi Miami babban birnin Niger aka kai shi ofishin jakadancin America ya zauna a wurin tukuna wannan shine mulki wannan shine amma mutane su kwana 30 kwana kaza wani wata uku sai dai kullum ayi hakuri muna nan ana kaza in ma an yi kazan kenan Allah shi kiyaye na'am
zahir zambi wa qabil tawb shadid al iqab zit tawul la ilaha illa hu ilayhi al masir
ghafir zambi wa qabil tawb shadid al iqab zit tawul لا اله الا هو اليه المصير gasu sufofin na Allah kuma ubangijin nan wanda shine ya sassaukar da wannan littafi alqur'ani wanda yake mabuwayi ne wanda yake mai cikakken sani ne to sannan kuma gafirin zambi mai gafarta zunubi ne wato nan duk zunubin da kai ka tuba baka tuba ba idan ya ga dama sai ya yafe maka banda shirka ne dole ka mutu ka tuba ka batta idan mutum ya mutu yana shirka to shi wannan ubangiji ba zai yafe mai ba saboda inna la ilaha ghafir an yushraka bihi wa ghafir ma duna zalika liman yasha'u amma duk wani laifi wanda yake ba shirka ba in ka tuba ka mutu Allah ya yafe ma in ka mutum baka tuba ba to in ya ga dama ya yafe in ya ga dama ya kiyafe maka gafirin zambi wato mai gafarta zunubi ne mai gafir rifewa mai boye zunubi wato ranar lahira zai ce kai kaza kai kaza kai kaza a duniya amma na rufe ma'ana na rufa ma asiri ba wanda ya gani to tunda na rufa ma asiri a duniya anan ma zan rufa ma shine gafir kenan mai rifewa mai rifewa gafirin zambi gafirin zambi kuma zunubin babba karami ba ruwan shi ubangiji fa'alil limay ridini sannan wa qabilit taubi nan ba ce wa qabilit taubati ba saboda me at-taubatu mufradi ne wato tilo ne amma an kace da ta'u ta'anis din sai ya zama mene jam'i saboda haka at-taubu at-taubatu at-taubatu tuba daya at-taubu tuba baki za a ce kenan ko yawa in ka cire wannan takuri din to ya zama jam'i to nan wa qabilit taubi me karban tuba baki ne ba wai tuba ɗaya ba tuba baki ya kawo wannan ne domin wato kar a ce in mutum ya tuba so ɗaya Allah ba zai sake karban tuban shi ba ya tuba ya sake yayin ka ce tuban muzuru to Bahaushe ne yake da tuban muzuru ba Allah ba shi Allah mai karban tuba baki ne in kai ma ka sake ka ƙara tuba in kai ma ka sake tuba zai karba in kai ma ka sake tuba zai karba har manzo Allah yake cewa wato wanda ya nemi gafarar ubangiji so 70 a rana ma'ana laifi da ba za a ce mishi wannan bai dawama ne akan zunubi ba wato shi ubangiji yana son da yake tuban babu wani magana tuban muzururin ubangiji wannan abin Hausawa ne tuban muzuru mai yawan karban tuba baki ne tuba to nan fadin gafirin zambi da qabilit taub yana kwadaitar da masu laifi ne cewa su tuba duk zunubin da kake yi komai girman shi ka tuba ubangiji zai yafe maka wato nan kamar ubangiji yana jawo hankalin masu laifuffuka ne cewa su tuba kar su lura da girman zunubin su da suke yi a'a su lura da girman ubangiji saboda haka duk abin da suke yi su tuba misali in kashe mutane mutane suke yi su tuba Allah zai yafe musu in fashi da makami mutum yake ya tuba Allah zai yafe mishi ko mai mutum yake yi ya tuba kai ya bari ya mutu bai tuba ba ya tuba saboda haka zamu ƙara kira ga mutanen da suke karkashe mutane dinnan ko suke sace mutane su yi garkuwa da su sai an ba su kudin fansa su dubi girman Allah su dubi girman Annabi Muhammadu su dubi girman Alkur'ani su bar daji su tuba wallahi Allah zai yafe muku domin ba ku san ranar da za ku mutu ba amma in kuka tuba yanzu duk abin da kuka aikata na zunuban nan da kuka tara saboda faulaika ibadillahu sayyatim hasanat to sai ubangiji ya mayar da zunuban da kuka yi ya zuwa lada kun dawo babu wani zunubi tare da ku amma idan kuka mutu ko aka kame ku ko aka karkashe ku a cikin wannan hali kun haɗu da bala'i a lahira saboda ga abin duk da kuke nema yasa kuna kashe mutane be kai daidai da ƙasa da ƙwayar zarra na dadin rahamar ubangiji ba a lahira saboda ga kar ya zamana ku dawoma cikin kashe-kashe ku rasu a cikin wannan hali ku yi asarar gidan lahira ku yi asarar manzon Allah ba za ku ga annabi ba ba za ku zauna tare da annabi ba sai duka a lahira duka a cikin gidan wuta tun kafin nan lokacin mutuwar ku duka amma idan kuka tuba Allah sai ya yafe muku duk abin da yasa kuke sace mutanen kudin da kuke nema domin a baku sannan ku saki mutane sai Allah ya buɗa muku wata hanya ta inda ba ku zato ku samu fiye da abin da kuke nema ta hanya halal wannan shine abin da ya kamata muna tausayin ku ji tsoron Allah dan matsayin annabi ku tuba ku daina kashe bayin Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ka kashe mutum ma yayi maka laifi ballantana bai maka komai ba mazalla yake cewa a wurin Allah fa ran mumini guda ɗaya ya fi duniyan nan da abin da ke cikinta wato wajen kaddarawa da za a ce to garan mutum daya mumini ya ubangiji da a rasa shi da duniyar nan da duk abin da take ciki a rasa wanne za a yi ubangiji zai ce a rasa duniyar ne to wanda ya kashe koda mutum daya wannan ya mutu kuma bai tuba ba ya za a yi hadu da Allah me zai faru in sun hadu so da haka dan girman Allah ku tuba ji tsoron Allah bayan Allah da kuke kamawa ko kuke kashewa duk abin da kuke tunanin an muku ba su suke muku ba ku ji tsoron Allah a tuba sai Allah ya yafe muku ya lullube ku da rahamarsa gafirin zambi wa qabilit tawbi to idan mutum bai tuba ba fa to ga kuma tsoratarwa ubangiji Allah wanda ya sassaukar da wannan alqur'ani bayan shi mabuwayi ne mai yawan sani ne mai gafarar zunubi ne mai karɓar tubar baki ne to in fa mutum kuma bai tuba fa in ya hadu da Allah to Allah kuma shadidul iqabi ne mai tsananin azaba ne shadidul iqabi sannan kuma zittauli ne ubangiji mai yawan kyautatawa ne mai yawan falala ne sannan kuma mai yawan kyauta ne menene falala anan wato in kai laifi in ya yafe maka to zinuban da ka tara din kuma saboda falalar su sai ya mayar maka da su su zama lada aya suratul furqani tana fassara zidauli akan abin da ya shafi tuba wallazina la ya'duna ma la ilaha akar wala yatluna nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al zalika yalqa athaman yud'abu lahu al'azab yawm al-qiyamati yukallati muhanan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat wa kana allahu ghafurar rahima saboda haka in ka tara zinuban sai ubangiji ya yafe maka kuma ya mayar da zunuban su zama lada sannan ubangiji kuma mai kyauta ne zidaule ne ko ka yadda da shi mana ko ka imani da shi ko baka imani da shi ba indai a wannan duniya ne sai ya maka kyauta kuma haka yake yana yi misali in kyautarsa ce ruwan sama kuma kyautarsa ce ruwan sama da Allah ta taba jin ruwan sama kawai an yi a gonakin musulmi ne ko ku a ruwan sama ana yi ne kawai a garuruwan musulmi ruwan sama ko ina ake yi kaga kyautar ta shafi kowa iskar gas da muke shaka ta oxygen mumine ne kawai ke shaka kowa da kowa fitar da kayan amfanin gona daga rami daga ƙasa ya fito ya faso ƙasa dan Allah manoma mumine ne kawai suke samun wannan a gonan musulmi ne in an yi noma kawai take fitowa gonakin kowa sannan kuɗi in a Najeriya ne musulmi ne kawai ke da naira in a duniya ne musulmi ne kawai ke da kuɗi a duniya ma a yanzu waɗanda suka fi kuɗi ba musulmi bane duk wanda kake tunani musulmi mai kuɗi akwai wanda ba musulmi ba zai yi kyauta da abin da wannan ya mallaka ya ba mutane 150 bai ji komai ba sai musulmi sun yi taro sun gano ai ya fi kuɗi ne to in aka fitar da wanda ya fi kuɗi to akwai wanda yana nan shi ba musulmi ba ne zai ce to wannan me ya mallaka in aka hada mai to zai iya ba mutum 150 kyautar a wannan abu wanda ya fi kuɗi a duniya a yanzu so da haka shi ubangiji zai dauli ne mabocin kyauta ne la ilaha illa huwa ba abun bautawa sai shi ilahil masir kuma makoma zuwa gare shi ne mana za a koma zuwa wurin shi da wanda ya tuba da wanda bai tuba ba tunda ana magana tuba ne anan kowa zai koma wurin Allah idan mutum ya ji Allah ya ce ya tuba to zai koma wurin Allah in ya ji Allah ya ce ya tuba bai tuba ba zai dai koma wurin Allah inna rabbaka labil mursad lalle ubangijinka yana madakata yana jira kowa sai ya zo ba gudu shi ubangiji in kana so ka je wurin shi wai ka gudu daga wurin shi to kai gudu zuwa wurin shi fa firru ila Allah ku yi gudu zuwa wurin Allah ba yake nufi ma'ana ku bi umurnin Allah ilahil masir makoma zuwa gare shi ne sau da haka da mugun mutum da mutumin arziki kowa sai ya koma wurin Allah na'am
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد.
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. Wannan aya ta sauka ne akan wani wanda ake kiran shi Al-Haris ibn Qais al-Sahmi, wani mutum ne wanda ya annabi izgili iri iri to da abiye kai abu mai yake cewa ai duk wayannan ayoyi da Muhammadu yake magana din nan wai wani malaika yana kawo mishi ai duk wako duk tatsuniyoyi ne mun yawo a duniya mun ga irin tatsuniyoyin duk tatsuniyoyi ne kawai yake tarawa wani zubin kuma zai ce a ai sihiri ne wani zubin kuma ya ce a ai bokanci ne ma wani zubin kuma ya ce a ai abubuwan da Muhammadu ma yake faɗa duk tatsuniyoyin mutan da ne ai to shine Ubangiji yake cewa ma yujadil fi ayatil lahi wato babu wanda yake yin jayayya game da ayoyin Allah ya ki yadda cewa daga Allah suke sannan kuma ya soke su ya bata su ba mai yin haka illal ladzina kafaru sai kafirai sai wadanda suka kafirta da wannan guri illal ladzina kafaru idan ta tabbata Al-Haris ibn Qais al-Sahmi kafiri ne saboda haka malamai mafi yawa suka ce bai ma musulunta ba kuma shine magana mafi karfi saboda Ubangiji ya ce illal ladzina kafaru domin shi Ubangiji in ya riga ya hukunta ka cewa kafiri ne babu yadda za ka iya tuba sai ya nuna maka ƙarya ita ce gaskiya gaskiya ita ce ƙarya kamar da aka Abu Lahabi mujadar Qur'ani ta kama shi saboda yana wa in annabi izgili Qur'ani ya ce mai tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba ma gana anhu maluhu wa ma kasaba sisla naran zata lahabin zai shiga wuta mai huruwa yana maka ake karanta wannan ai da kaga sai ce a bari mu musulunta domin magana ta canza amma ina ba dama ya iya canzawa yana da ran shi ake ce mai dan wuta ne to haka irin na Al-Haris ibn Qais al-Sahmi illal ladzina kafaru sai dai wadanda suka zama na kafirai suka yi kafirci su ne suke jayayya da ayoyin Allah su ne suke wa ayoyin Allah izgili wannan ya shiga hadda sunnan ma'aiki wacce ta inganta cewa daga ma'aikin ne wannan ana lura da umumin lafzi ne wato an faɗi dalilin sauka kowa ko a yau in mutum yayi jayayya ya ƙaryata ayar Allah ɗaya tal to ya zama na mene kafiri ma yujadilu fi ayatil lahi illal ladzina kafaru to tana iya yiwa kaga kafirai a harkar duniya suke damawa kuma ka gani suke da lafiya cikakka kuma ka gani suke da farin ciki cikakke ba abin da yake damun su amma ga mu'minai su ba lafiya ba walwala akan abin da ya shafi harkar duniya Allah ya ce wa ma'aiki ana magana da annabi ana magana da mu ne al-kalamu bin nabi wal muradu bi ummatihi fala yagharruka taqallubuhum jujjuya wanda suke yi fil biladi a garuruwa kai ya rude ka mana in kaga kafiri yana jujjuyawa a gari ya tafi can gari ya tafi can kasuwanci ya je can kasuwanci ya tafi can aiki ya tafi can aiki mana yana damawa kamar da Hausa ne a ce ai suke damawa shine a larabcin kan yance taqallub wato kamar a ce masu jujjuya mana masu damawa ko ai ka ba haushe ma aro na raka eh yanzu su suke juya kasar taqallub fala ya garuka taqallubu jujjuya wanda suke yi a garuruwa kai ya rude ka ana musu istidraji ne kamar ragon layye ne ko ragon suna an kaga an kawo mai dusa an kawo ruwa an kawo harawa ai ba dan gata bane ko so ake ya kara mene dan a yanka shi da kyau to haka su ma jujjuya wanda suke a duniya kada ya rude ka kai kamar ko suna kan gaskiya ne kamar irin wannan sun fi kowa kuɗi sun fi kowa ci gaba a harkar duniya sun fi mai kai ya rude ka istidraji ake musu ƙaryatawa ba shi da kyau ƙaryatawa da haka duk cikin Qur'ani babu wailin yawma yazilil musaddiqin ko guda ɗaya amma akwai mene wayli yawma izlil mukazzibin da yawa ba as alama ce ta mutun ya kama hanyar bata ya rika ƙaryata abu in baka sani ba shikenan in baka yadda ba kai ka tsaya da rashin yadda ka fi shiru amma ƙaryatawa ba shi da kyau domin ƙaryatawa zai kai ka ga wani al'amari wanda yake ƙarshen ta ka ƙaryata annabi ko ka ƙaryata Allah idan yanzu maƙaryaci yazo ya shiryo ƙarya ya shiryo ƙarya yazo ya ga maka ka gasgata shi ba kai laifi ba na fatan gane tunda baka san cewa ƙarya bace ba kai laifi ba amma ƙarshen ta yawancin masu ƙaryatawa suna ƙaryata abinda ba su da sani akai ne shi yasa Qur'ani ya kafa doka ce wala taqu ma laysa laka bihi ilmu kada ka bibiya abinda ba ka da sani akai yawancin mutane sun rungumi irin wannan abubuwa duk abinda zuciyar shi ba ta so kai sai ƙaryata ƙarya ne sannan kuma ya yi kazafi akai mummunan zato dan ka misali kaman allurar corona nan in ba za a yi maka ba kai shiru ina fatan gane in baka yadda a yi maka ba baka yi laifi ba amma baka yadda ba kuma ka tsoma baki kai wa bayin Allah kazafi kace ai so suke yi su rage yawan mu yawan ka me ya dame su da yawan ka me ka tsare musu in suna so su amfani da wani abu su rage ka baka shan sauran magunguna ne eh baka shan maganin mura baka shan maganin malaria eh baka shan panadol duk wani abuwa da kai baka fesa turare baka wanka da sabulu baka shan sukari duk wani abu da zaka yi amfani da shi a duniya suna da hannu yau in suka zuba ma a suga ya zaka yi ya zaka yi in ba zaka yi ba kai shiru manzo Allah yana cewa zannubil mu'minina khairan manzo Allah yana cewa idan hadisin ya inganta ko da bai inganta ba ma'anar shi na da kyau cewa qaslatani laysa fawqahuma shay'un min alkhairi husnu zanni billah wa husnu zanni bi ibadillah dabi'u guda biyu babu abin da yake sama da su a wajen alheri yiwa Allah kyakkyawan zato yiwa bayin Allah kaga bai ce mu'minai ba a'a duk bayin Allah kai musu kyakkyawan zato zan tuna lokacin allurar polio da ta zo haka aka rika cewa an kawo ta ne wai dan a hana haihuwa ana so ne a hana mu haihuwa mutane nawa ne mata aka yi musu allurar polio yau sun hayayyafa mutane nawa ne saboda haka wannan abu duniya ta yi fatawa Saudi Arabia sun yi fatawa babban mai fatawa na Saudi Arabia a Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh ya yi fatawa cewa wannan allura ta corona din nan tana da kyau in mutu ya ga dama a yi mishi in mutu ya ga dama kar a yi mishi amma kar ka ce wai ba abin nan wannan kenan Morocco sun yi fatawa Algeria garin da aka haifi Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu sun yi fatawa Morocco inda yanzu Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake kwance domin yana fast a kwance sun yi fatawa cewa wannan abu yana da abin nan Egypt Darul Ifta na Misra sun yi fatawa inda nan ne a Misra aka ba Sheikh Ibrahim Kaulaha radiyallahu ta'ala anhu taken Sheikhul Islam sun yi fatawa suka ce wannan abu ba shi da wata illa ayi suka ma yi fatawa suka ce a zakka ma yanzu yana da kyau mutum in ya fitar da zakar shi ya taimaka ya ba wani wanda bai da kudin da za a yi mishi wannan corona din nan kaga sun har sun kai ga haka ma domin wannan abin da kake gani in baka yadda an maka a yanzu ba to akwai lokacin da kudin ka ba za ka samu ba ya ishe ka da boko yazo ba irin ya kab boko da ba a yi ba yau kyauta kake samu no kake biya wa yayanka kudi wajen bokon nan kai duk sanda bai zo sabo sai mun yake shi nan arewa da jirgin sama a Najeriya da zai fara sauka a arewa ya fara sauka a Kano jirgin sama ya fara sauka a Najeriya ne ranar Lahadi ranar Lahadi 31 ko 1 ne ga watan Nuwamba 1925 a Kano jirgi ya fara sauka gaba ɗaya Najeriya jirgin sama ya fara sauka a Kano ne gaba ɗaya filin polo din nan filin ballan dawaki na yawa na Kano nan jirgi ya fara sauka jirgin sojojin sama na Britania da ya sauka malamai suka ce kai kakku yadda ku shiga irin wannan abu domin in kuka shiga fa kun saba wa Allah domin in kun shiga zai tashi sama ne za kun ga za ku rika tafiya a sama da Allah yana so mutum ya tashi ba sai ya mai funka fiki ba ake tawazi ka a shiga jirgi yau fa magi da yazo aka rika cewa da jinin mutum ake magi yau waye a gidan shi bai shan magi so daga wallahi mu ji tsoron Allah in ba za ta yi abubakar kame bakin ki kawai ka shiru balle annabi yana cewa tadawau ibadallah fa inna allaha lam yada da'an illa wada ma hu shifa'an illa alharam hadisi ne wanda ibn majah da ahmad ibn hanbal sun rawaice shi daga abdullahi ibn abbas annabi ya ce ya ku bayin allah ku yi magani don allah baya aje wata cuta face sai ya aje mata magani shi ko magani iri biyu ne akwai abin da ake kira vaccination wato shine rigakafi shi ana amfani da shi ne wato a hana cuta ta shiga jikin dan adam sababi ne kar cuta ta kama dan adam amma Allah ke komai sannan akwai mene kuma magani wanda shi ana so ne a kawar da cuta ta riga ta kama mutum shi kuma wannan daban saboda haka magani iri biyu ne saboda haka duk wanda zaka ko likitoci ba kowa bane yake da kwarewa akan abin da ake kira vaccination wato rigakafi Bahaushe ma me yake cewa rigakafi mene? Ya kuma magani. To magani ma annabi ya ce ke. Saboda haka duk wanda ya yadda misali yaje ina ga muku wannan ne saboda ina son ku samu wannan alheri. Ni an mun duk abinda ake faɗa ni ban yi shi. Mutanen Australia likitoci ne magana da su da Karim Jali. Mutumin Australia muka yi zoom meeting na wajen kusan minti 17 ya ce mun sun yi taro shi likita ne musulmi sun yi taro da malamai sun yi biologist sun yi taro da waɗanda suke da expertise akan vaccination sun tabbatar da cewa wannan allura ba ta da wani aiki so da haka ƙasashen musulmi yanzu fiye da a duniya ba ma nan fiye da ƙasashe 70 a duniya sun abin da din wannan abu wata rana za wani zai zo ya ce ga kujerar umara ko ga kujerar haji ba dama ka tafi sai ka yi wannan kuma a wannan lokacin ba dama ka yi wannan abu to za ka sanadiyar kin yin abu ya hana ka zuwa ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi zuwa ka ku faɗa ko da mutum ba zai yi ba kar ya soke abu Allah ya taimake mu Allah ya kara Najeriya arziki da kwanciyar hankali Allah ya tsare mu tsare mana imanin mu amma da gaskiya akan kona amari kuma babu shi to bin ka da ni san san da mu daga kariya barkar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da barkar shi Ibrahim Allah ya kamu kiyaye mu munan batu na mai ne ta bashi da kyau bashi da kyau mutum bai ji ba ya gani kace so yake ya rage yawo don me muka tare musu Allah shi yayi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin bil fatihi lima ughliq. Wa fatihi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq. Hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله هكا قدر بما بكتابه العظيم عن إخبار ربك رب القدرة شعرما يسمون عليه السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أبدا الله رب العالمين